sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 6025 da kuma 16. Masu saurare a Jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 12 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Sarfilu Hashim Gumer da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomin jihar Adamawa da Taraba sun koka akan wasu ƙungiyoyin matasa na 'yan ta'adda da suka addabe su. Sannan za ku ji cewa rundunar sojin saman Najeriya ta ƙaryata zargin da ake yi mata na cewa jiragen yakinta na sako bama-bamai akan fararar hula a jihar Zamfara. Kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko, wato plus. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar sabbin jami'an sojan da suka karɓi ragaman mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a ƙasar a cikin shekaru biyu masu zuwa. A wani taron manema labarai a yau Juma'a, wani babban hafsin sojan ƙasar Janar Umar Zain Abidin ya faɗi cewa hukumomin sojan ƙasar ba za su miƙa shugaba Omar al-Bashir da aka hambara ba ga kotun duniya da ke neman sa ya fuskanci tuhuma akan laifukan yaƙi da nasaba da hataka haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi. Masu zanga-zanga a Sudan da suka kwashe watanni hudu suna zanga-zangar adawa da shugaba mai mulkin kama karya sun bijirewa wata dokar ta ɓaci ta hana fita da aka kafa a jiya Alhamis da dare bayan da aka tumɓuke shugaban ta hanyar juyin mulki. Masu zanga-zanga sun bayyana cewa su shugaban farar hula suke so ba na sojoji ba. Rahotanni daga kasar Kenya sun ce wasu 'yan bindiga sun sace wasu likitocin kasar Cuba guda biyu a Mandira bayan da suka harbe dan sandan da aka dora wa nauyin kare likitocin Hallahira. Jami'an kasar sun ce suna kyautata zaton barayin 'yan kungiyar Al-Shabab ne da ke alaka da kungiyar Al-Qaida. Mandera shine babban birnin yankin Mandera arewa maso gabashin Kenya, kuma yana kan iyakar Somalia da Kenya ne. Wata babbar fashewar bom ta tattaka wata kasuwa da safiya wato yau Juma'a a kudu maso yammacin Pakistan. Akalla mutane 18 sun rasa rayukansu, wasu 48 kuma sun jikkata. Jami'an 'yan sandan kasar sun ce wani bom da aka dana a wani shago ne haddasa fashewar a yankin Quetta, babban birnin lardin Baluchistan, wanda galibin sa 'yan Shi'a ke zama ko suke hada-hadar kasuwancin su. Haka kuma wasu daga cikin tsirarin kabilin yankin na cikin waɗanda harin ya shafa. An kaddamar da bincike akan harin don gano dalilin sa, a cewar Abdulrazak Chima, mataimakin Security General na 'yan sandan kasar. To, labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa shi ba zai san, wato bai san da zaman shafin yanar gizo na WikiLeaks ba, bayan da aka kama wanda ya buɗe shafin na kurmata bayanai, wato Julian Assange a Burtaniya. Mutumin ɗan shekaru 47 da haihuwa ɗan ƙasar Australia, dama ofishin jakadancin Ecuador yake da ke birnin London, ya ɓoye tun daga shekarar 2012, amma aka bankaɗo shi aka kuma tusake yasa a jiya Alhamis. Yanzu haka yana hannun 'yan sandan Burtaniya. Kasar Ecuador ta ce Assange ya saba ka'idojin neman mafaka saboda ya ci gaba da yin katsalandan harkokin wasu ƙasashe ta hanyar wallafa wasu muhimman bayanan sirri. A jiya Alhamis ne 'yan jarida suka yi wa shugaba Trump tambayoyi akan kaman na Assange, inda kuma ya ce shi bai san komai game da wannan shafin na WikiLeaks ba, har ya ƙara da cewa wannan ba irin abin da nake da lokacinsa ba ne. 'Yan ƙungiyar Taliban sun sanar yau Juma'a da shirinsu na ƙaddamar da har-haren bazara na shekara-shekara da suke yi a Afghanistan a daidai lokacin da hadakar dakarun Amurka ke jagoranta ke kokarin ganin an kawo ƙarshen mummunan yakin da ƴan bindigar masu zafin kishin addini wanda aka kwashe shekaru 18 ana yi farmaki wanda yayi wa lakani da Al-Fath ma'ana nasara da larabci ya fara aiki da safe yau a fadin kasar da zummar kafa daular Islam a Afghanistan inda babu Amurkawa a cewar wata sanarwa kodayake masu ido sun ce wannan sanarwa wata muhimmiyar alama ce saboda mayakan a yan shekarun nan ba su tsake da kai farmaki ba a lokacin huntudu kuma sun kai harhara akan dakarun Afghanistan ta kwarorinsu na rundunar NATO da Amurka ke jagoranta
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Al'ummomin jihar Adamawa da Taraba sun koka akan wasu kungiyoyin matasa na ƴan ta'adda waɗanda ake kira ƴan shila da kuma ƴan benci. Inda sukan tare hanya su daba wa mutane wuka ko su kwace dukiyar jama'a wani lokacin har da kisa. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz na dauke da rahoton.
Su da waɗannan ƴan shila kamar shakwaya suka shiga keke nafe ko kuma su fake a lungu inda suke daba wa jama'a wuka tare da kwace abin da mutum ya mallaka wanda da wuya ma a waye gari ba tare da kaji sun yi barna ba. Ko a cikin makon nan sai da waɗannan matasa ƴan jagalila suka yi barna a cikin garin Jimeta da Yola. Kuma kamar yadda alƙaluma ma suka tabbatar kusan mutum biyar ne suka rasa rayukansu sakamakon tu'annatin ƴan shila a Yola fadar jihar Adamawa lamarin da yanzu ke neman gagarin kundila. Malam Muhammad Osga wani magidanci ne a Yola ya mako bai ne da malamarin ke kazanta a yanzu da abin takeici
na dauki kusan watanni biyu ina nazari akan harkokin maganar shilla wannan babban abin anan shine mutane mu na arewacin Najeriya sun yi sake kurai da gaske da rashin tarbiyyar ƴaƴan mu na gari kamar jiya gashi wani yaron an biyo shi daga club ne ko daga ina ne har suka yanka shi suka farke cikin sa ina kira ga gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya da kuma jami'an tsaro da Allah da su sa ido kuma da iyayen mu da masu angwani
ita ma da take karin ke malama binta Khalid Adam da ke cikin shugabannin gidauniyar Al-Muhsin wanda make kokarin ganin sun ilmantar da waɗannan matasa illa da ke akwai ta bayyana halin da ake ciki da kuma kokarin da suke yi a yanzu
abin da ya shafi wannan al'amari kusan mun daina ma bacci ido biyu misali a cikin magarin Jimeta inda wannan al'amari yayi kakasu kamar irina da ya zama muna aiki babu dare babu rana wurin canza wa'innan mutane ko wa'innan matasa da suka samu kansu a cikin irin wa'innan yanayi na shaye-shaye da bangar siyasa da dai abubuwan da ba su dace da tsarin rayuwar dan adam ba kusan mu ya faɗaga mana hankali sauran yara da basu samu kansu a cikin harkar ta'addanci ba suna da saukin ka jawo su ka raba su da harkar shaye-shayen amma waɗanda suka riga da suka shiga harkar ta'addanci suna da wuyan sha'ani suna da wuyan su saurare ka yana daukar lokaci mai tsawo kafin su dawo zuwa gare
ni na san kukan je har inda waɗannan matasa suke kaman ya matsalar take
matsalar tana da girma sosai domin idan ka je lungun ka same su su kansu ba sa ma rayuwa irin ta mutane rayuwarsu da rayuwa ce tamkar ta dabbobi tunda rayuwa ce wanda rayuwarsu babu tsafta babu abinci mai kyau ba su da tunani kyakkyawa tunani irin ta mutane kaga ai rayuwa ya gurbata to tunda suna irin wannan rayuwa ba sa kallon kowane mutum da shi da ransa a matsayin wani abu mai muhimmanci ba su dauki rayuwar mutane da muhimmanci ba shi yasa kaga kisa cutarwa su soke ka su yanke ka bai zama musu matsala
to wai ko me hukumomin tsaro ke yi ne yanzu kan wannan lamari Suleiman Baba shine jami'in hular jama'a na rundunar tsaron farin ta civil defense a jihar Adamawa ya kobe ne kokarin da suke yi da kuma nasarar da suke samu
rundunar Najeriya ta tsaro da bada kariya ga farar hula ta dauki matakai guda biyu wajen ganin cewa ta dakile ayyukan ƴan shila a cikin kwariyar birni da kuma kewaye mataki na farko da aka dauka shine zafafa sintiri da ake yi dare da rana wajen tabbatar da cewa mutane sun samu natsuwa sun gudanar da ayyukansu na yau da kullum cikin kwanciyar hankali
kamar Adamawa ita ma makwabciyar ta wata jihar Taraba na ko fama da nata annoban ta ƴan benci wanda su hari ma suka kai wa junansu a unguwanni kuma ko a makonnin baya sai da ko suka raunata kwamishinan ƴan sandan jihar ko da yake jami'in hular jama'a na rundunar ƴan sandan jihar DSP David Misal yace yanzu fa suna samun galaba akan waɗannan matasa.
Lokacin da suka fara bugun jama'a Muntaz sun tabbata da cewa ba su ci gaba ba. Wato dalilin haka ne suka tura jami'an tsaro kusan kowane wuri da cikin gari. Wai nasarar da ya shafe yawancin su wanda an gurfata da su a gaban kotu yanzu dai da alama mun shawo kan alama. Yawancin su kai ne shi da yadda ta cewa akwai ƙwayoyi waɗanda ke bugarwa a jikin su ko kuma masu cewa ba su da na haifar.
Koma da menene dai? Masana na ganin fa akwai buƙatar su ma iyaye su ta tsaye da miyaki da wannan annobar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, tukar asha kwaya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Rundunar saman sojan Najeriya ta ƙaryata zargin da ake na cewa jiragen yakinta suna sako bama-bamai akan fararen hula a jihar Zamfara. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja ɗauke da rahoton.
It is quite ridiculous, shocking and very disturbing that anyone will make allegations that the Nigerian Air Force will use its aircraft to attack the same citizens that it is meant to protect.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibikunle Daramola, ke ƙaryata zargin da ake cewa jiragen yakin sojojin saman Najeriya suna sako bama-bamai ga mutanen ƙauyukan da ke jihar Zamfara, waɗanda ba su da laifin komai. Ya ce abin takaici ne a yi wannan zargi cewa mayakan saman Najeriya na kai hari ga mutanen da dama can su ake son karewa. Hare-haren da muke yi da jiragen yaki mai take Operation Drone Nikiya na ƙarƙashin babban hare-haren nan ne mai take Operation Sharan Daji da sojojin Najeriya ke aiwatarwa a yammacin arewacin Najeriya. Dukkanin harin da muke kaiwa ana yi ne bayan samun sahihan bayanan sirri, tunda mun san cewa ƴan bindigar wani lokaci na cakuɗuwa da sauran jama'a musamman in wuta ya wuta. Don haka muna tabbatar da cewa muna yin taka tsantsan kafin duk wani hari da zamu kai. Bari ma in gaya maka cewa sai fa jiragen tattaro mana bayanan sirri sun lalleko mana asirin inda ya kamata mu afkawa kafin mu kai harin. Na kuma tambayi Air Commander Ibikunle Daramola ko ya zuwa yanzu masu wannan korafi sun kawo musu wani shaida.
Nobody has come to show us anything.
Ba mu ga kowa ba, babu wanda ya zo mana da kowane irin hujja ko shaida cewa. A don haka duk inda muke kai farmakinmu, wato sansanoni ne na 'yan bindiga da iya. Don kuma wani ya kawo mana hujjar cewa ana yin ɓarna ga fararen hula, to za mu amince.
We are willing to entertain and accept that, but we haven't.
Na tambayi wani ƙwararre kan kai farmaki daga sama, wato Wing Commander Musa Isa Salmanu, ko a ganinsa me yasa ake wannan zargi a irin wannan lokaci?
Eh to gaskiya bude da zai zama da wuya ba wai za a ƙaryata su waɗanda ke ƙorafin ba, amma ni yadda na san da Air Force ke gudanar da al'amuransu na san cewa sukan ɗauki dukkan abin da ake cewa precautions kamin su kai hari, kuma bayan sun kai hari sukan yi abin da suke cewa battle damage assessment domin su ga cewa ko an yi ɓarna ma waɗanda bai kamata a yi ɓarna ba ko haka. Kuma idan ka duba su Air Force duk sanda suka yi wani abu da ba daidai sukan fiskar kansu suke nemi kuskure ko kuma da sauran su kuma sukan gyara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Nigeria ta kaɗe kuwa ne a kuba ɗaya.
A gaida Hassan Maina Kaina. To yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai kafin buɗe layin mu mu shakata da wannan waƙar.
Ai ya yara gobe na nake ji.
Ai ya yara gobe na nake ji.
Ka ji ka danguna san za faɗi yake sha ta gobe na yake ji.
Ai ya yara gobe na nake ji.
Inda na dauki da ganga da kana na dauki dan amshi na masozowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ji.
Kaya yara gumi na nake ji.
Idan dai ka ga mutum bisa mota kana da sutura kyakkyawa yana yin yanga yana yin toko na tabbata gumi na.
kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mun sami kira daga Jos. Dawa muke magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Alhaji Kabiru Highlander daga cikin garin Jos.
To Alhaji Kabiru muna jin ka.
Alhamdulillah ina murna da wannan lokaci da Allah ya kawo mu na mulkin shugaban kasa Buhari na jin. Fata da nake yi anan shine dan Allah ɗan Najeriya ne makon surutai da muke yi akan abubuwa da suke faruwa. To mu dinga taimaka mushi da addu'o'i na alkhairi. Ina ga shine zai ci mana maimakon surutan da muke yi. Gaskiya hukumar tsaro tana kokari kuma da fatan su ƙara kokari akan wanda suke yi. Allah ya ba su nasara, Allah ya kike mu, Allah ya sa su gama mulkin su lafiya. Nagode daga Alhaji Kabiru Alhaji da cikin garin Jos.
To Alhaji Kabiru godiya muke, yanzu kuma sai jihar Taraba. Da wa muke magana?
Da Abdullahi Yusuf ne daga cikin.
To Malam Abdullahi muna jin ka. Me
ne kira nake da saban kasa Muhammadu Bashir Allah ya taimake mu san transfer na mu Taraba ce. Daga garin Mamdila dai zuwa karamar kumar kakon local government babu san wuta ba tun da aka yi duniya ne.
To Malam. To madalla Malam Abdullahi Allah ya sa sun ji wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Kaduna. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaika salam. Da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna jin ka.
To ina so in bada shawara da kuma ina so in kira ga yan arewa manyan mu na arewa da tsawon arewa. Da kamata a ce ku ta kalubalantar shugaban kasa Muhammadu Buhari ko da gaggawa mai maganganun da ba su dace ba. To wani da za a haɗa kai domin a kawo arewa ci gaba. Domin yanzu fatan mu kai a haɗa kai siyasa ta riga ta ƙare. Manyan arewa kun tsoron Allah ku haɗa kai da shugaban kasa a kawo ci gaba a arewacin Najeriya. Kuma da ƙarshe ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kwace nefa a hannun 'yan kasuwan nan. Domin sun gaza ba za su iya ba mutane wutar lantarki a Najeriya ba. Kullum muna fama da duhu, babu wuta, babu ruwa. Ya kamata a ce shugaban kasa ya kwace ta koma nefa. Yadda ya ce a nefa ya santa, to muna fatan a fata a nefa ɗin nan domin 'yan nefa sun gaza. Muna cikin duhu a Najeriya. A tashi lafiya Alhaji Musa Garo da ku.
To Alhaji Musa godiya muke, yanzu kuma sai da kai ya wuri. Salamu alaikum. Da muke magana? Wa alaika salam.
To Hajiya sunana Dan Asabi mai fata ya wuri.
To Malam Dan Asabi muna jin ka.
To yau ina so in mika gaisuwar ta'aziyya ta zuwa ga sanatawa makku bisa da suwan baradanwa makku. Ina addu'a Allah Ubangiji ya ji kansa, Allah ya masa rahama, Allah kuma shari'a abin da ya bari. Yan uwanmu musulmi da suka da su kuma Allah ka ji kansu, mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Bayan haka ina so in yi saukaci dangane da waɗanda suka ƙara ma man fetur kuɗi. To ina kira gare ku, idan kun yi ne domin ku ɓata gwamnatin Buhari, wallahi ba za ku samu nasara ba. Buhari dai zaɓa sa muka yi in sha Allahu sai ya yi shekara kuɗin nan, ko kuna so ko ba ku so. Saboda haka ku ji tsoron Allah, ƙarin mai da zai sa ku wallahi ku sha ma gwamnatin Buhari kashin kashi ba. Da fata za ku tashi lafiya.
To Malam Dan Asabi mai fata ya wuri godiya muke, yan sai da ku sai daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Assalamu alaikum. Da wa muke magana daga Kaduna? To kiran mu daga Kaduna ya katse, amma mun ƙara samun wani kira daga Kaduna. Assalamu alaikum. Da wa muke magana?
Alaikum salam. Hajja aiki
lafiya kalau.
To sunana Murtala ne, ina kiran ku daga yanda gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Murtala.
To a Hajjia su manyan sarakunan nan na kuwa muna daraja su, muna girmama su musamman na zamfaran nan. To amma za mu yi mamaki tunki na ba su taɓa fitowa sun kalubalanci ko sun nuna damuwarsu 100% kan abin da ke faruwa a zamfara ba. amma duba da aka dan sha gude kansu suka farga to kuma da suke cewa inda ake kai haji misali ba ƴan taharin daya ba guri ƴan ta'adda bane to sai su nuna asalin guri ƴan ta'adda mun sai a dinga kai haji inda sun san can gurin ba na ƴan ta'adda ba to ina guri ƴan ta'adda ya sai su dan kokari su nuna ma jami'an tsaro sai a daina kai mu wanda ba zuba su gani ba har da fatan za ku tashi lafiya
to godiya muke Murtala yanzu sai jihar Katsina da wa muke magana
Faraji Muhammad ne daga Dakin Daura jihar Bori Lokar Ganna
to Alhaji Muhammad muna jin ka da fatan zaka dan rage rediyon ka
to na rage rediyon na yawa to mu da abin da muke so sai da Allah mulki wannan na babu har
to mun rasa
wannan
mun rasa Alhaji Muhammadu yanzu sai jihar Kano assalamu alaikum da wa nake magana
wa alaikum assalam barkan ku da haka
yawa barka dai muna jin ka
sai ban gida kuma na'am sunana ban gida ina kiran ku daga nan jihar Kano a shekarun warkudu
to muna jin ka baban gida
na'am to Allah ina son yan hankali ne ga yan kasa kamata mu dinga yin shugabanni addu'a ba wai mu dinga challenging din su ko kuma na ga musu wani zuwan zalura ba na ba dadi ba da Allah addu'a ya kamata mu dinga yi wa shugabannin mu nagode tashi laifi
to godiya muke yi baban gida yanzu sai jihar Katsina assalamu alaikum da wa muke magana
to alaikum salam da Usman Kangalan da mai adawa lokar jami'a
to Usman muna jin ka
yawa ni abin da yake roƙo ga mai girma a shugaban kasa akwai wani aiki da aka fara mana tun lokacin CCF a Tabo ina roƙon ya zanto ya an ida mana shi na dam da fatan a sahi lafiya
to mun madalla Usman da fatan sun ji wannan kira naka yanzu kuma sai daga jihar Ilorin da wa muke magana
ina magana da Malam Dauda wanke ne
to Malam Dauda muna jin ka
na gode Allah da Allah kaddar cewa na same ku na dade gaskiya ina neman waya
to kuma mun gode da ka same mu
yawo alhamdulillah kuma sai ni gode ma Allah magana da kike ci mun to akushi ita ce kun ka boda ina jin waya saboda a bayyana ma duniya a gaskiya saboda Allah matsalar tsaro a jihar Zamfara sun kudu kebe Katsina Kaduna abu ne wanda yake cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu irin ya mu an tsaro yadda suke kai farmaki kan wa'annan yan ta'adda wa'ansu farari kuma wa'ansu wa'anda ba su san abin da ake kira tsaro ba su dawo suna cewa jami'an tsaro suna kai farmaki ga fararen hula Allah suna zuwa suna ganin irin wahala da wa'annan bayan Allah suke sha su ba mutane ba ne ya kamata mu yan arewa mu tsaya su addu'a Allah ya kawo su nasara akan wa'annan mutane to haɗa kai su
to mun gode Malam Dauda yanzu kuma sai jihar Lagos da wa muke magana
assalamu alaikum hajiya kina magana da Muhammad Rabi'u magajin samarin jihar Lagos da ke nan Ajegunle Bandar Makau
to muna jin ka
yawa na farko dai abin da nake sai a cikin wannan madani na ku da kuke na yau fata na dai ubangiji Allah ya sa a gama lafiya yau na biyu kuma dan Allah dan annabi shugabanni da manyan yan arewa da kudanci gaba ɗaya Najeriya duka fa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya fa saboda haka dan Allah ba ya hakuri a taimaka a tsara haɗa kai ubangiji Allah kuma ya zaunar mu da ƙasar mu lafiya Allah ka kuma ya taimaki shugabannin mu a tashi lafiya kina ma
to mun gode Alhaji Rabi'u yanzu kuma sai daga jihar Yobe da wa muke magana
ina magana da Ibrahim Sha'ibu kai dan
to Ibrahim Sha'ibu muna jin ka
yawa babban abin da nake kira da mai girma gwamnan Yobe mai tafiya shine kula da batun local gamma saboda muna da ainihin tun daga hawan sa bai kara mana promotion ba a kara mana ba har zuwa yau to saboda haka ina roƙon gwamna dai kafin ya tafi ya duba ainihin ma'aikatan local government dan Allah ya yi haƙuri ya duba mana yawwa shine bayani da
to Ibrahim Sha'ibu Gaidam godiya muke yi madalla da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyin ku muna godiya Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 4:55 yanzu kuma sai labaran wasanni
Wasanni a takaice Lordin kwallon kafa inda mutum suna yasu na kasar jamhuriyar Kamaru na yan kasar shekaru 17 malamin da ke horar da su Musa Alibi Thomas sun gudanar da atisai din su a kasar Taki da kuma kasar Rwanda na shirye-shiryen da suke yi domin halartar cin gasan kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka na matasa wanda za a gudanar a kasar Tanzania a cikin wannan shekarar ta 2019 kocin ya fitar da sunayen waɗanda za su taka leda su 21 anda ake ganin cewa za su tabbuka wani abin kuzo mu gani a can kasar ta Tanzania har ila yau dai kasar Kamaru ita ce ta karbi gasan cin kofin kwallon kafa ta nahiyar Afirka amma na bangaren matan sojoji na nahiyar ta Afirka a shekara na 2020 anda ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asomo ya yaba wa wannan da negligence da aka yi wa kasar ta jamhuriyar Kamaru wajen bata hada gasar cin kofin kwallon kafa na matan sojoji sai kuma tsohon captain din kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru Rego Bexon ya shiga saka mai wuya a yayin da kotun TCS masu cafko manyan barayin gwamnatin kasar take nema ta gurfanar da shi a gabanta domin masa wani binciken gwagwab na wadansu magudan kudade da ya kwanta a kansu Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
yanzu kuma sai labarai amma wannan karin a takaice
Towa daga tazara hukumar sabbin jami'an sojan da suka karbo ragamar mulki a Sudan sun ce suna shirin maido da mulkin farar hula a kasar cikin shekaru 2 masu zuwa a wantar manema labarai yau Juma'a wani babban hafsan sojan kasar General Omar Zain Abdin ya kuma fadi cewa hukumomin sojan kasar ba za su mika shugaba Omar Al-Bashir da aka hambara ba ga kotun duniya da ke neman sa dan ya fuskanci tuhuma akan laifukan yaki da nasaba da haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙari dangi wata babbar fashewa Rabam tare da wata kasuwa da safe yau Juma'a a kudu maso yammacin Pakistan akalla mutane 18 sun rasa rayukansu wasu 48 kuma sun jikkata jami'an yan sandan kasan sun ce wani bam da aka dana a wani shago ne ya haddasa fashewar a yankin Quetta babban birnin London Baluchistan wanda galibin su ɗan shi a ne ke zama ko suke hada-hadar kasuwancin su haka kuma wasu daga cikin tsirarin kabilin yankin na cikin waɗanda harin ya shafa Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa shi bai san zaman shafin yanar gizo na WikiLeaks ba bayan da aka kama wanda ya buɗe shafin na kwarmata bayanai wato Julian Assange a Birtaniya mutumin ɗan shekaru 77 da haihuwa ɗan ƙasar Australia dama ofishin jakadancin Ecuador dake birnin London yake a boye tun shekarar 2012
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Lopes ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya